Salisu, barka da wannan juma.
Barka dai Ali,
da fatan ana ci gaba da gudanar da al'amura yadda ya kamata. Kamar yadda mai sauraro ya saba a wasu lokutan, yakan ji mu kan gabatar da shirin ko na gauta a irin wannan yanayi na tattaunawa da ake yi.
Wato gauta na
musamman wannan lokacin kuma a gabatar da shi yadda aka saba.
Babu shakka.
To ma muna tare da abubuwa da dama da suka wakana a sha'ani na siyasa, kama daga ƙasa da kuma mataki na nan jihar Kano.
Kasan siyasar ba a rasa abin cewa cikin
ai kullun, kama daga inda al'amura yake faruwa a mataki na ita gwamnatin tarayyar, na wasu abubuwan da yake tasowa, da ma kuma gwamnatocin jihohi haɗi da ƙananan hukumomi, dukkanin su ba a rasa abin da za a ce.
Babu shakka, kasan dadin ita demokradiya kenan Adamu. Idan na zabe ka na ce yau ka zo ka riƙe min amana, idan kai daidai ne ba, idan kuma naga kuskure ne koka. Wala Allah, idan da buƙatar gyara sai a gyara, idan ma ba za a gyara ba lokaci na nan sai a kawo da kai alƙawarin wanda ake ganin za a iya.
Kasan kullun ana cewa kamar ita irin wannan makamai kamar kujera aski ce.
Babu shakka.
Eh, sai lokacin su shugabannin sukan manta da wannan lokacin, wataƙila ko dadin jiniya ce take kwasa,
ko babu jiniyar idan ranar da ta kaddara cewa za a raka ka office, idan ka shiga ka daga kai zaka ga hoto na mutanen da suka taba zama a wannan kujera, akalla sai ka gansu a jere samar goma,
wasu mura da wadi sun mutu ma.
Babu shakka. To ka san da cewa kai ma a yadda ka shigo wata rana wani zai zo yitar da hutanka, ka taba yi kuma dole ka kau.
Gaskiya ne, kawai abinda yake a kanka shine sai ka tsaya ka yi abinda ya dace, wanda zaka sauke nauyin al'umma, ko da baka nan za a ce lokacin marigayiwa ne an yi kaza an yi kaza,
na daidai ba,
na daidai
kuma ayi ba,
ayi ba mu
tare da addu'o'i,
aka san haka kuma za a ce lokacin wani ya mana kaza ya mana kaza, dan adam ba a rasa shi da wannan.
To haka yake Adamu, amma ka san ko a wane ne aka samu kai zaka ga su waɗannan jagorori da wakilai ba a zaune suke ba, ana ta kai kawo tun da a mataki na tarayya ka ga yin shugaban ƙasa ake cewa zai tafi ko kuma ya mara daga ta ci an samu ba
can bunnan Habasha ba
lokaci ɗaya, kuma ko kuma a ranar da shi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gambo zai tare da tawagarsa suka kai masa ziyara.
Ziyara ce ta zuwa aje a gaisa da shi shugaban ƙasa da kuma gabatar masa da wasu buƙatu, wataƙila da za su kawo ci gaba na al'ummar jihar Kano, duba da ka san shi shugaban ƙasa yana cewa Kano tana ɗaya daga cikin gurin da yake alfahari da ita.
Babu shakka, in ka ce ma babu wata jiha da yake da ɗanɗun masoya sai kai kuskure ba Adamu. To amma duk da haka ba a rasa masu kuka da cewa yau gwamnati ta zo shekara kusan biyar babu wani abin da aka amfana da ita a nan jihar Kano,
musamman jihar Kano, duk da wancan ikirarin da shi shugaban ƙasa yake kullun ana kukan cewa babu wani abu wanda zai nuna, musamman su ƴan siyasa sai babu wani abu da zai nuna kai tsaye
wanda za a ce
wai gagari ne an same shi daga ita gwamnatin tarayya.
To sai dai kuma akwai waɗanda suke wukar kogo da cewa ai na ɗan mukamai da ake yi kusan babu wani yanki da ya samu wannan tagomashi.
Gaskiya ne, in ka kalli musamman ko a baya irin mukaman da aka yi a jihar Kano, ana ganin din Najeriya babu inda ya rabauta da waɗannan kujerun, haka a wannan lokaci wannan gwamnati ta next level ta shi baban ita ma an zo ana ganin Kano tana kan gaba, musamman ministoci guda biyu su kutun jihar Kano ta rabauta da shi, baya ga manyan kujeru da ake gani duka ta dace da su.
Wanda kuma ka san akan wannan bigire ne Adamu, muka karbi bakoncin
Alhaji Babangida Lamido,
wanda yake shi ma dan jam'iyyar APC ne, kuma mai bada gudunmawa akan abubuwan da ake gani ka ji su zo na al'umma.
Ya kalli makoma ne ita kanta ta siyasar a arewacin Najeriya, wanda ake fama da kace na ce akan ta, sakamakon wasu suna gani a daidai wannan lokaci an rasa ina ma al'ummar arewan za su ci gaba.
Domin ne wancan tana ɗin ya ba mutane musamman 'yan arewacin ƙasar nan, kai har ma karan nan ba su da amfani, ba su taimaka talaka, ba su yi fau da su da talaka faufau irin ba a san ma me suke ba.
Wai waɗanda ya ba mukamai?
Ba mu sahihin mulki kafin ya zo wannan na biyu. Ka gane ko, musamman ministocinmu ba su ƙata buka mana komai ba. Ba su wani talaka bai ji wani a jikinsa ba.
Duk waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya ba mukamai a gwamnatinsa a zamanin baya ba su taka rawar da ya kamata a ce an dore da su.
Ba su taka ba. kashi 80 cikin 100 ba su taka ba
da san taka wata rayuwa talaka zai
cika to talaka da zai samu alwala yan siyasa za su shi dadi za a sani amma ya je sai suka tsaya gum daga su sai ayyan sai wanda suke so ba karatu
amma ai kaga su wata kila iya cewa nadi ne na siyasa ba ka ganin cewa laifin wata kila ya fi karfi ga zababbu wadanda ake zaba da kuri'un talakawar
a wannan abin da yasa ita gwamnatin siyasa abin da yasa aka ce ba siyasa taba duku ce da tela da wannan da ya samu alwala shi ya zabe ya kamata ya ji a jikinsa arziki ya zagaya masa da shauransu gashi ne inyamurewa ba su zaɓi Buhari ba amma sun fi mu jin daɗin mulkin nasa
to kaga kina za a iya cewa yana da wannan raunin kamar inda ka faɗa ya ga waɗanda ya ba mukamin ba su taɓa abin kirki ba kuma ya zo ya ƙara ba su dama
to dama dai shi abin da ya sa rabansu ne bai ƙare ba amma duk da haka ne muna kiran sa kan cewa amfani da mutane wanda suke taimaka wa mutane ƙasar nan tana buƙatar canji kuma sannan ba mu da wata madogara duk ɗan arewa ƙasar nan wannan ɗansa dogaransa Allah dogaransa Buhari
amma ana ganin fadin yankin da ya samu wani cigaba a sha'ani na mulki kamar jagororinsa suna da motsi kuma sun damu da talakawa
na wasu gurin ba amma banda Bahaushe na Bahaushe dai kila wakala ne kaɗan ne
don haka da rawa kamar irin nasu wakilai na majalisu da suke taka wajen samar da ayyuka
wannan duk ainihi kullun kalubalanta ta yan majalisu domin me ba ta arewacin ƙasar yake ta arewacin aljihunsu suke yawancinsu
akwai waɗanda ana ganin suna samar da ayyukan yi da takardar ɗaukar aiki ma ga mulki
ina an samu sanata yana sai da ofa miliyan ɗaya da wani abu
sanatan guda
sanata guda kuma ba su ne mu kira suna domin kar a yi wannan ɗinka ina gaya maka ne akwai macizai a cikinmu abc na ba mu fito fili mu kai wa Buhari aiki mu kai wannan amma ba mu da ɗan kuturin bawa mutanen za mu fara motsi fa za mu kawo canji arewacin ƙasar nan mulki ba zai fita daga arewacin ƙasar nan ban Allah yadda
to kaji alhaji Babangida Lamido kaga ya ce ai a baya an samu gazawa ta su waɗanda za su dafa shugaban ƙasa
to amma yanzu dai sai abubuwa yana ganin sun
dauko sai dai kai tsaye dai ne faɗin su daukan sai tumbadi amma dai watakila ko yana tunanin a yau din tafujiya
watakila babu shakka to amma yana wannan batun a daidai lokacin da wanda baya ganin zaro ba tare da ya tsinka ba
alhaji ya san shi yayi shura gurin kalubalantar mutum musamman yanda yake ambatawa idan mutum din yayi ba daidai ba
ya ce wai yi makaho bai san ana ganin sa ba
eh sai ka zungure shi Aminu Muhammad Adam a wannan karan ya zo yana kira ga yan majalisar dattawan Najeriya da su awon gaba da kujerar ministan noma na tarayyar Najeriya
to ko yana dalili na sa
domin bawan Allah nan ita take nunawa bai cancanta zama dan majalisar zartarwa na gwamnatin tarayya ba yanzu misali al'umma shaida ne kwanakin baya akwai yarjejeniya da aka yi tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin kasar Morocco wanda hamsarkin Morocco ya zo akan abin da shafi harkar noma wanda aka yi yarjejeniya su za su dinga kawo wani sinadari na taki kuma a hada a nan a yi to amma kuma sai gashi wani tudu wani gangare kuma har ya zo ya ba wasu kamfanin nuka isahale musu sai ci gaba da wannan
kuma dan ya an sahale a waccan yarjejeniyar ai ba jefar da ita bane ba an ba da waccan damar kuma waccan yarjejeniyar ta nana
ya saba ma kaida kuma a matsayin
kaida ya saba
tunda ai ga yarjejeniyar can an yi da shugaban kasa
amma ya abun ana gani ba a fara shi a zahiri wannan kuma ana gani kamar a ci yanzu ne magani yanzu
bai cancanta ba kamata yayi sauka kuma inda mutumin nan da mai son ci gaba ne harkar noman ci a gaban sa ai al'umma shaida ne akwai kamfanin taki wanda yake fatakudan da a san da aka yi zaman da Afirka ba kamfanin taki kamar
nawa yayi shi
a na tarayya ne amma kawo gwamnatocin baya saboda son zuciya su aka saida shi sai wa irin ta son zuciya
kuma ka ce idan da mai kishi ne mai zai hana shi shugaban kasar da ba za ka ce da su ne su ya dace a ce sun bibi wancan abun ba minista ba
kamata yayi ko ayi magana yin wani kamfanin takin ko kuma a san yin za a kalgo
kana gani saboda kisin sa da bangaren noman har cewa yake cewa bisa juwan sa an samu ci gaba ta bangaren noma har ana cin abinci na naira 30 ya kosar da mutane
to yanzu ya ilahi shi ne kawai da ka ce ya dirci zogalen sa ya bakar izo yake magana wai za a ci abincin naira 30
wani an tabbatar ai an tabbatar da haka tun daga gidajen abinci nan wanda suka bude na naira 30 din
babu wani abincin naira 30 da za a ce kuma shi wannan prime minister shine fa kamar yau ne ta hado su aka zo ake kalubalen sa mu muka kare shi amma me
ka a baya kuskure kenan ko kai kenan
ai ka san shi mutum kai ne musu kikkiawan zato ne amma tun da ya dauki zogale izo ice wai watan za a ci abincin naira 30 sai na ga zaman bai san me talaka yake ciki ba dan haka wannan minista muna kira da majalisar kasa su gaggauta tsige shi domin ya gaza ba zai iya ba
Aminu Muhammad Adam kenan daga karamar hukumar Gwale a nan jihar Kano
to Adamu ba wai Aminu Muhammad Adam kadai ba akwai Dan Lami baban komanda wanda yake cike da mamaki wai yadda ake daukar kayan aiki ana bawa waɗanda za su yi tattaki ko kuma su shiga kwata da sunan soyayya ko kuma wata nasara da suke ganin an samu a gwamnati
duk da wahaltawa da yake gani sun yi wa gwamnatin
idan ba tattaki kayo daga wani garin ba ko kuma ka tsina kake a zuwa taruka a gidan mutum daya ba za a taimake ka a wannan gwamnatin ba ko kuma idan ba kwata ka shiga kai wanka ba za a taimake ka ba to mu ba za mu yi tattaki ba ko ba za mu shiga kwata ba saboda haka idan ba ku taimake mu ba tunda an bude wata kofa ta za ka iya aro dan wata jam'iyyar ka zabe shi a jam'iyyar ka to sai mu yi arare tunda shugabanni na jam'iyya sun riga sun bude tsarin nan na aro dan wata jam'iyyar a zabe shi to mu in dai sai mun shiga kwata ne to ba mu da bukatar ku taimake mu
suka shiga kwatas da kuma waɗanda suka yi tattaki
to yanzu ba ga wani yayi tattaki ba mai girma gwamnati ne fa ya tare shi da kansa shin yanzu daga nan wa ita fuka tsina gwamnati Katsina yanzu ya tare shi kaga wannan ba daidai bane kuma wannan abu ba yayi shi akan kaida ba
amma wannan ba soyayya ce ta sanya aka yi wannan tattakin ba aka zo ga shi gwamnati
akwai soyayya da ta kai muka yi zabe aka kai in conclusion muka ƙara dawowa muka ƙara tabbatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ai ina ga wannan soyayya ita ta fi kowace ba wani wanda yayi tattaki ba ina roma da tattakin sa ba dame mu ko ku taimake mu ko kar ku taimake mu arzikin mu baya hannun ku arzikin mu yana hannun Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya dame mu
amma gwamnatin ta ina ta gaza duba da tana gabatarwa da al'umma aikace aikacen da suke bukata
babban gazawa shine shugaban kasa Muhammadu Buhari minista iso motoci amma haka kawai wannan commissioner works din ya diba ya kai gamman house motocin da ba a dawo da su ba kenan gazawa ne gazawa ta biyu commissioner ya da labarai da kansa a baya yace zaben kananan yara na Buhari ne wannan gazawa ce to kaga irin waɗannan abubuwa wato gwamnatin jihar Kano ina ga ta neman wani irin abubuwa ne mu ƴan Buhari ba za mu shiga kwata ba ko ba za mu towa kasami tattaki
amma shi wancan tattakin ko ka sani a shi wancan gwamnan Katsina ba shi da masoya ne daga nan jihar Kano
Allah tattaki ma gaba daya haramtacce ne a ƙasa na gaskiya ma ba wannan na ƙarya ba na bigi kawai ba za ka tattako ba tattani wannan tattaki ba
amma idan kana haramta wannan tattakin baka gani a shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ya fara cin gajiya tattakin daga wani masoyinsa
to ai tattaki na Buhari ne mu daga Kano zuwa Daura mun je mun dawo
da kuka yi a tattakin na shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari me ya baku
kaga ai a tattakin mu na baya mun samu Kawu Sumaila a tattakin mu na baya mun samu General Abdulrahman Bello Dambazau a tattakin mu mun samu abubuwa da dama a wannan tattaki da muka yi na Ganduje me ya riban mu kuma me muka amfana da shi ana cewa sai wanda yi wanka ko wanda ya tattaki ba za mu yi wanka ba kuma ba za mu tattaki wani tsari ne na gwamnatin mu wanda ake cewa a wanki gara to mu ba za mu wanki gara ba
to ka san daidai lokacin da shi Badal Lamiwa ban komanda yake wannan kalaman yau ne aka raka babban mai taimakawa gwamna a ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano wato Comrade Ahmad Dauda Long office
wato tsohon
dangwagwarmaya yanzu kuma sabon mai taimakawa gwamna
sai ka ce the honorable Ahmad Dauda Long kenan to kaga da mu wannan ke tabbatar da cewa yayin da wani yake kuka shi kuma wani dariya yake tunda kaga shi baban commander kuka yake da cewa su ba su amfana ba sai waɗanda ake ganin sun yi tattaki ko sun yi wanka da ruwan kwata Ahmad Dauda Long dai ban tsamanin yayi wanka da ruwan kwata ba
to ko kuma tattakin ne yayi
watakila ko daga taron ne ta ka zuwa fadar gwamnati watakila shi yasa ya dace da wannan mukami amma barbar mu ji abin da yake cewa
mai girma commissioner ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano mai girma babban sakatare a scholarship board mai girma jagora Dr. Nafiu Dalla da Sankara masu girma shugabannin jam'iyya karkashin shugabancin shugaban jam'iyya Muhammad Idris iyayena ƴan uwana abokanaina ba wani jawabi da zan yi illa na godiya kamar yadda Allah ya sa aka kawo wannan ofishi lafiya Allah ubangiji ya sa in fita kunyar ku ko al'umma karamar kuma tare ni mai girma gwamnatin jihar Kano kamar yadda mai girma commissioner ya sani da ya nada mu wannan mukami ya ce mu zo mu yi aiki da commissioner domin mu koyi aiki ina mai tabbatarwa commissioner zan zama mai biyayya a gare shi zan zama mai bin umarni a gare shi zan zama kuma mai kawo shawarwari daidai iya basira da Allah ya bani domin mu taimaki mai girma gwamnati a bisa wannan amana da ya dora mana zan zama mai biyayya a tsarin karamar hukumar tarauni zan zama mai biyayya a tsarin jam'iyyar APC domin a tabbatar da ingantaccen tsarin da za a zo an yanta al'umma sannan kuma an tabbatar an yi tsarin da za a taimaki al'umma
to honorable Ahmad Dauda Lawan kenan sabon mai taimaka gwamnan Kano a ma'aikatar ayyuka wanda a yau ya shiga office aka raka shi a matsayin wanda zai dafa wa commissioner na wannan ma'aikata wato honorable Magaji Ma'azu dan Sarauniya
engineer to Adamu da yake ka san sha'anin siyasar jihar Kano har kullun ba a rasa labari ka san a wannan mako da muke shirin ban kwana da shi ne aka tsige shugaban masarin jami'an majalisar dokoki ta jihar Kano
honorable labaran Abdu Madariba
to akwai
lissami wakilitar karamar hukumar warawa
babu shakka ka san sala kala kawo yayi shura wajen kare martabar sa da musamman irin abubuwan da yake ganin al'umma na amfana daga gare shi
ka san ran da aka yi wancan tumbukewa ya zo da jaje ne na yadda yake kokawa to kuma a jiya akwai waɗanda suka zo suka yi cewar wannan kujera tumbuke ta shine daidai to yau ya zo musu da martani inda yake cewa ya cika da mamaki kan yadda duk cece kusan da ake an kasa fito da wani abu guda ɗaya da shi wancan wakili ya aikata har aka cire shi daga waccan kujera har ba kuma yake jefa kalubale
kafafen yada labaran nan kafatanin su gaba ɗayan su banji inda tun daga kan speaker zuwa mafi kankantar mukami a majalisa wanda wani ya fito i bayyana tartibin abin da yasa aka cire shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar Kano wa an yi abin ne bisa san rai da san zuciya wanda kuma sun yi abin daga baya kuma nayi imani da sai yazo ya dabu dukkanin wani dan majalisa da yake cikin kunshin majalisar dokokin ta jihar Kano
su waye suka yi san rai da san zuciyar a majalisa
su ɗan majalisar tun daga kan speaker domin abin da nake tabbatar maka cewa tun daga kan speaker zuwa abin da ya kai har wannan dan majalisar na ƙarshe wanda san tsin takalmin sa ya ɗebe shi kuma ya shigo majalisar daka suka anta yashi yazo yi wannan abin da ya kawo kudirin ina so in tabbatar maka cewa babu wanda kujerarsa da yake majalisar inda yana da mukami a cikin principal officers nan na majalisa babu wanda labaran bai sa hannu kasancewar sa izama ba so
amma kuma dan ya sa hannu gurin kasancewar sa kuma shikenan sai a ga a kyale shi yana aikata abin da ba daidai ba
to kai a iya neman labari na dan jarida kaji wani dan majalisa daga cikin yan majalisun nan ya gaya mani menene ya faru aka tsige labarin a matsayin sa na
kai hujjojin da yan majalisa suka fada su ne ba gamsu ba kenan
yanzu kai kana da wata hujja wadda a matsayin ka na mai hankali za ta gamsar da kai cewa ya cancanta a ce a raba mutum da mukamin sa a wannan hujjojin da ake magana sannan abu na biyu wannan kuma shine ta higher education mun saurari sakonki mun ji inda kika saka gaba na farko dai matsayin ki bai kai ba baki girma a wannan harkar ba mai girma gwamna ita mai keki ita ciba ki kika kai matsayin da kika kai so yau kuma abinda zaki sakawa al'umma jihar Kano da
gwamnati kuma mai commissioner ilimi taimaka
ka ji sakon ta jiya ta turo ana challenging din mai girma minister na ayyukan gona sabana
nono ta turo
yaron da ta turo wanda itno yi magana dukkanin shi yake iya fitowa yi magana akan ta
to sakon shi kenan yanzu duk yanda ake cewa kana ta magana shi dan majalisar wara ne turo kake wannan magana
wato sakon ai mun gane daga inda yake na farko dai kai baka santa a cikin wannan harkar ba kuma akwai mutanen da suka fita kwarewa to abinda muke kira da mai girma gwamna ya dawo da ita asibitin kananan yara ta sake gogewa domin rijiyar da ake leka a gano ilimin nan yana da zurfi ko rijiyar ta fara cikewa saboda rashin kwarewa irin nata
to Adamu ka ji sala kala kawo dama wai ba haushi yayi gaskiya da ke cewa daidai wani karkataccen
wani ba
shi da za ka kawo masa hujja watakila da zai iya gamsuwa da cewa eh lalle madari yayi abin da ya kamata a ce an suta shi daga wannan matsayi
to Salisu da wannan kuma mu leka jihar Jigawa
to jihar Jigawa ta su babawo ka zaure
ke
tunda na ga babawo yau shi ya karbi martani ko
eh shi ya karbi martani duk da za iya cewa Aminu mai dawa ya leka can
wato martanin ba daga ahalin jihar bane
daga nan jihar Kano ne
to Aminu mai dawa fage ne yazo da jan hankali ga shi babawa Kazauran bisa yadda yake ganin yana kazafi kan tafikar da gwamnatin jihar Jigawa wadda gwamna Abubakar Badaru yake jagoranta
ni na so a ce ubangidanka da shi yazo yayi magana saboda yayi dan majalisar jiha shekara 16 bai amfana wa kowa komai ba bai tsina da komai ba ya dauka ganin arahar gaba zai sa dan Daudu Walaha ya shiga takarar ya dauka abin a araha ne ya samu ƙwara 30,000 to dama dan takara ne na takarda ba na kujera ba duk wanda yake harkar media saboda founder daga Kano aka fara kuma mu ne ina jin hankalinka kazafi a gwamnati ba daidai bane kamar inda kace gwamna yayi wata kalmar suna da kudaden manoma nayi bincike akan wannan naje na gani kuma ba haka bane ba. Yanzu idan gwamnati ta ce za ta dauki mataki, kaga za a ringa cewa gwamna ya kulle ko ya kama wani.
Amma kana gani zai fadi irin waɗannan maganganu ne ba tare da ya dinki wasu hujjoji da ya buka kugu da su ba?
To yanzu ka ziga shi ya buka ciki da su, sai ka zama lauyansa idan aka kai shi gaba, ka ce ya dawo ya jaddada maganarsa da ake. Kuma abin da zai baka mamaki, Badaru ba bako bane, Badaru shine cikakken dan siyasar da a Arewa samun irin sa wanda ake cin zabe a maslaha da akwai wahala, domin duk inda APC ta tura shi za a yi ba election, an je an ci zaben nan Salim Alin.
Aminu Maidawa fage kenan a dan siyasa a nan jihar Kano Salisu.
Wanda ya sallaka jihar Jigawa domin ba wa gwamnatin ta kariya.
To nan za a iya cewa ko da yake ai yana ta bada kariya ko?
To ai sarkakkiyar Adamu shine kaga shi dai sanye yake da jar hula. Kuma dan jami'ar PDP ne. Ita gwamnatin Jigawa ka san matsayinta.
Eh, ai ka san na jefa mar wannan tambayar, yace ta zaka ce ai jam'iyyar APC da mu aka kafa ta. To kuma dan yaje ya kaiwa Badaru dauki shi a cewar sa ba laifi bane ba.
To wannan haka yake, kuma Allah ne kada ya san karatun baby.
Na'am. To da wannan mu leka kasuwar tashar Maridu,
wanda muka karbi bakuncin Ahmad Abdullahi Gano, wanda ya zo da godiya ga shugaban karamar hukumar Kumbotso da kuma shugaban hukumar Karota bisa yadda yace suna gabatar da aiki domin ci gaban wannan tasha ta Mariri.
Tunda aka bude tashar nan wajen shekara 30 kenan, abinda ban taba gani ba a gwamnatance, sai gashi cikin yardar Allah da taimakon mai girma gwamna da ND Karota, mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso, ya nemi mana aiki a cikin tashar nan, wanda a tarihin tashar nan dai ba taba samun haka ba. Ba abinda zamu ce musu, sai dai mu gode musu, mai musu fatan alkhairi. Kowanne ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, tunda kan mai girma gwamna zuwa kan MD zuwa kan shugaban karamar hukumar Kumbotso, Allah ubangiji ya ba su matsayin da wa'ifu wanda suke kai.
Amma wane ne takamaimai yake aikin a shugaban karamar kuma Kumbotso ne ko kuma Karota ko gwamna?
Wannan ciko da ake yi da gyaran tasha da ake shugaban karamar hukumar Kumbotso shine ya dauki nauyin wannan aiki, kuma shi yake gabatar da shi a halin da ake ciki yanzu.
Ya kamar banda zuba kasa a cikin ita wannan tasha ta ku, da me ake aiwatarwa
yanzu haka? Yana magana an zo an duba, za a yi mata draining tashar, za a turo mota ta zo ta gyara cikin tashar, inda ruwa zai samu hanya ya dinga fita, dan da ruwa ne yake cika cikin tashar, inda muna ta yi ba dama fita. A yanzu haka ma tashar kofar shiga ita ce ta fita, ta fitar babu hanyar da za a iya wucewa.
Amma ku a karan kanku a matsayinku na shugabanni, ba za ku iya gudanar da wannan aikin bane ba har sai kun kira wasu sun zo sun muku?
Aikin ne yana da yawa, sai dai gwamnati, kuma a baya mun sha kai kuka ma abin ya gagara, amma cikin yardar Allah wannan karan nan da nan sai gashi muna nan a gurin, ko da wata bukata ta shigo da ita sai dai mu ce alhamdulillah, muna godiya domin dama mun fi sowa mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, kungiya da gwamnati, domin mu tare muke tafiya da gwamnati. Duk wanda ya bullo daga gabas tun daga kan iyakanmu daga Kamaru, inda zai shigo Kano, to ya tabbatar ya tsaya ya shiga cikin tasha, ya bi doka da ƙa'ida, domin hukuma tana so ta tsaftace cikin garin Kano, ba za a dinga samun cinkoso ba. Duk wanda yake san cewa tasowa yi zai shigo Kano, to Mariri shine masaukinsa daga gabas insha Allah, kuma muna da gurin da za mu sa shi mutukar an kammala wannan aiki.
To kaji shi Ahmad Abdullahi Gano, dama kamar yadda na ambata a baya, ka san Adamu a lokacin da wani yake kokawa, wani kuma shi dandanar zakin gwamnati yake, kuma yau idan ana yi babu kai gobe watakila za a waye gari a ga ana yi da kai. Tunda kaga dai ai kasuwar su kuma Empire Center, yadda wani yake nasu suke koke da shi shugaban hukumar Karota din, da dai shi shugaban ya ce ai ba ai komai ba sai da yarjejeniya da kuma amincewar shugabannin wannan kasuwa.
To ina ga Salisu, kafin mi sallama na ga ga wani sako nan, ban san me yake kunshe da shi.
To sako ne daga kungiyar nagarta nagari ko nagarta nagari,
nagarta nagari.
Wani da mu sako ne daga kungiyar nagarta nagari, political awareness, wato wata kungiya ce da ke wayar da kan al'umma dangane da abin da ya shafi nagartar 'yan siyasa a nan jihar Kano. Suna mai sanar da zuwa wani taro da suke cewa a madadin mambobi, shugabanni da kuma 'yan kwamitin zartarwa na kungiyar nagarta nagari, da ke farin cikin gayyatar daukacin al'umma zuwa wajen taron bude sakatariyar wayar da kan al'umma akan sha'anin siyasa a ofishinta da ke lamba 1 akan titin Civic Center, daura da ofishin sadarwa na MTN a nan Kano, wanda suka ce za su gabatar da wannan taro ne a ranar Asabar, wato gobe kenan, 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020, da misalin karfe 12 na rana. Kamar yadda muka karbi sakon daga shugaban kungiyar nagarta nagari a matakin jiha, wato Honorable Haruna, insha Allah sun yi fatan Allah ya ba da ikon zuwa. Amin.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Dole ne kuma muke nade tabar mu shirin a wannan lokaci, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala, musamman ma abokin aiki Adam Suleiman Muhammad da Ibrahim Isa dan kwarano Khalid Shettima sai jagoran shirin Nasir Salisu Zango ni Salisu Baffayo nake fatan mai hutun karshen